الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سسرارم ودكلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا كسن جوا ترى دا كنت تشكواني سابا شرنا فتوين رحمة شرن دي كبا قداما دومن هاي كودة تنبوي يوكو لندس كشافي أديني درايوة زوا غمالا دومن سامو مفتا كما أنا يأي كما دا ساقونا تنبوي دا تشكوانا شريني tayar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 4155 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna asabar ne 21 ga watan Al-Muharram na shekara 1446 bayan da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 27 ga watan Yuli na shekara ta 2024. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli OON, babban malami a tsangin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu akramakallah. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وما سو سورة رمو نكلم وأنا لوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله من أوكا كنسلكي أتكل لتافا سمي قرما يا بينا نبيئا كوهالواتو هاليا ندن أدم أولا لي دبندما وبنجي سبحانه وتعالى يا سفا تدن أدم da cewa yana da dabi'a ta zalunci, yana da dabi'a ta jahilci, inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah ce mun bujuro da amana ga sammai da ƙasa da duwatsu, amma sai suka iyadda su dauka, suka ji tsoro. Dan adam kuma yace ya ji ya gani ya dauka. Allah ya ce lalle shi dan adam ya tabbata zaluman mai yawan zalunci ne, jahulan mai yawan jahilci. Haka nan Ubangiji subhanahu wataala ya sifanta dan adam da cewa mai yawan gaggawa ne, mai yawan garaje ne. Wa kana al-insanu ajula, Allah ya ce dan adam ya tabbata mai yawan garaje, mai yawan gaggawa. Haka nan Ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta dan adam da cewa mai rauni ne. Wa khuliqal insanu da'ifa, an halicci dan adam mai rauni. Haka nan Ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta dan adam da cewa mutum ne mai ainihin taurin kai. Innal insana Allah subhanahu wata'ala cewa al-'adiyatu dhabha fal-muriyatu qadha fal-mughiratu subha فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. للي دان أدم مي يوان بتل شيء وبنجي جنساني مي يوان تولن كيني كأبنجي جنسا. ونقول الله سبحانه وتعالى يصف دان أدم لنقاوة وتجي جيد كيدا نون إساء. الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. للي دان أدم ينا نقاوة dan ganin ya samu wadata. Hakanan Ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta dan adam da ainihin rashin natsuwa da raki da kuma ruwa. Ubangiji ya ce innal insana khuliqa halu'a idza massahu ash-sharru jazua wa idza massahu al-khairu manua. Lalle dan adam an halicce shi mai rashin natsuwa. idza massahu ash-sharru jazua, idan sharri ya same shi mai yawan raki ne da karayar zuciya. Wa idza massahu al-khairu manua, idan kuma alheri ya same shi mai yawan ruwa. Haka nan Ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta dan adam da cewa mai yawan jayayya ne, yana da gaddama da jayayya. Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala, Allah ce dan adam ya fi kowa yawan jayayya. To haka nan za ka gani a wuri daban-daban Al-Qur'ani Allah ya sifanta dan adam da sifofi daban-daban wanda cikin sifa ce da Allah ya halice shi da ita. Gurgurdan yadda dan Adam zai sifantu da sifa ta imani da sanin Allah subhanahu wata'ala da sanin matsayi da sanin wane ne Ubangiji, sanin sifofinsa da sunayensa da ayyukansa da rububiyarsa da uluhiyarsa, da kuma yadda zai san shari'ar Ubangiji subhanahu wata'ala, abinda Allah ya saukar wa annabawansa da umarni da hani, da abinda zai tsarkake zuciya, da abinda zai ɗaukaka zuciya. Gurgurdan yadda zai san waɗannan abubuwa da tuna ranar gamuwarsa da Allah, to gurgurdan yadda waɗannan sifofi kuma za su saisaita su daidaita su dawo sifofi na cikakkiyar halitta. Allah subhanahu wata'ala da ya ce innahu kana zaluman jahula, shi dan Adam mai yawan zalunci ne ko mai yawan jahilci ne. To kaga gurgurdan yadda dan Adam zai san Allah wane ne Allah da haƙoƙin Allah a kansa da haƙoƙin sauran bayin Allah a kansa, sannan ya san da gurgurdan yadda zai san ranar tsayuwar shi gaban Allah subhanahu wata'ala, ya san ranar da Allah zai masa hisabi, ya masa sakamako akan ayyukansa masu kyau da marasa kyau. Gurgurdan wannan gurgurdan yadda zai nisanci zalunci, inda ya san wane ne Allah da girman Allah, ya san kuma munin abinda yake tattare da jaya da zalunci. To gurgurdan haka kuma zai nisanci zalunci, ya kusanci adalci. Hakanan gurgurdan yadda zai samu ilimi, ya san shari'ar Allah, ya san menene wajibi a kansa, menene ba wajibi ba, menene ya haramta. To gurgurdan yadda zai san wannan gurgurdan kuma yadda zai nisanci jahilci. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya saukar wa annaba, ya aiko da annabawa da manzanni, ya saukar musu da littattafai domin su tsarkake dan Adam, su bashi ilimi, su tsarkake masa zuciya. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. التي شيني وند يأيكو دامنزو وند يأيكو شزوها قوات نباسها ربطوا باسها كرانتسون إلى رباوة يأيكو مسل شينا كرانتا مسل آيو ينسى يناكو يا مسل حكمة يناكو مسألك كيسو وتونا باسو إلمينا باسو تربية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هكا أن باوا سنزو ومن سو باوا أن أدم إلمي يكون مسألك كي مسزوتيا لإلميني زي لبولة شوتا جاهلتي da kuma ilimi ne da kuma tarbiyyar da zai za su bashi ta imani ta sanin Allah zai rabu da cuta ta zalunci. Shi yasa a wani wurin da Allah subhanahu wataala ya sifanta dan Adam da cewa mutum ne wanda yake da rashin nutsuwa da raki da ruwa, sai ya yi togaciyar masu sallah, sai innal insana khuliqa halu'a إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة سيجي إلا المسلي. سي ودن دسكي ما سسلا وانو ما سسلا ودن دسكي ألا تسر أبنجي تكيل كالفي الذين هم على صلاتهم دائمون سكي دوما سكي سياوا كان سلسوا كوي وشتنا يتعلوك تنتا دا ركننتا دا واجبنتا باسا سكتشيل إتا باسا واسال إتا الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الذين يصدقون بيوم الدين da akusara rura da cewa a cikin dukiyarsu akwai wani sanannen haƙƙi ga wanda yake bara saboda bukata, yake roƙo saboda larura, da kuma wanda ma ake hana shi saboda bai bude baki ya ce yana bukata ba tare da cewa yana bukata. To wannan koyarwa da za su samu da tarbiyya da za su samu da ilimin addini da za su samu su yi aiki da shi, to wanda shi zai fitar da su daga waɗancan cututtuka da suke dangance da halittar ɗan Adam da cutar da take tattare da ɗan Adam. To duk sanda aka raba ɗan Adam da karantarwar da Allah subhanahu wataala ya aiko da annabawa da ita, ya zama na an nisanta ɗan Adam da addini a nesanta dan Adam da littattafan addini, babu karantarwa ta addini a zuciyarsa, to fa zai dawo ne bisa wannan dabi'ar tashi mara kyau. Zai dawo mai taurin kai wa Allah, taurin kai zai dawo mai zalunci, zai dawo mai wauta, zai dawo mabarnaci, zai dawo mai mammako, mai ruwa, saboda an raba shi da abin da zai tsarkake masa zuciyarsa ya ba shi kamala a matsayin shi ta dan Adam. To shi yasa cikin hikimar Ubangiji Subhanahu wataala yake ya aiko annabawa saboda ya zanto rayuwar dan Adam ta tafi akan tsari, ta tafi akan shari'a, ta tafi akan tafarki da Allah Subhanahu wataala ya tsara masa a bayan kasa. Lokacin da Allah ya aiko, ya sauko da Annabi Adam, ya sauko shi da wannan tsarin, saboda shi ne zai sa rayuwarsa ta yi kyau. Fa in ba ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Wal-wuri faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Allah dai saukar da Annabi Adam da Hawwa'u da Iblis tare da su a bayan kasa, ce to idan shari'a ta tazo muku, wato abinda Allah Subhanahu wa ta'ala zai yi wa annabinsa wahayi da shi na yadda zai gudanar da rayuwarsa, to wanda duk ya bi wannan shari'ar, Allah ce to babu tsoro tare da shi, ko ba zai bakin ciki ba, ba zai shiga damuwa ba, ba zai shiga tashin hankali ba, ba kuma zai zauna cikin bakin ciki ba. Wanda kuma zai bijirewa wannan tsarin, to zai shiga rayuwa ta wahala, ko me zai samu na duniya ba zai masa amfani ba. Wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Wanda ya bijirewa, wato gargadina, ya bijirewa tunatarwa ta, shine wahayin da Allah yake wa annabawansa, to Allah ya ce yana da rayuwa ta kunci, rayuwa mai kuntatawa. Saboda haka duk abin da zai samu a rayuwarsa ta duniya ba za ta ba shi jin daɗi ba, ko dukiya, ko mulki, ko matsayi, ko menene, matukar zai saki hanyar Allah, to ba zai samu jin daɗin da yake so ba. To abinda muke gani yana ta faruwa a bayan ƙasa a cikin rayuwar ɗan Adam a yau, na barna, na zalunci, na rashin gaskiya, na rashin amana, cin amana, ha'inci, waye-waye da ɗan Adam yake ta kuka da shi. Mai ƙarfi yana cutar da marar ƙarfi, yana zaluntarsa, rashin amana yayyawa, rashin gaskiya yayyawa, saban Allah yayyawa, ba komai jawa ɗan Adam wannan ba, sai sakin hanyar Allah Subhanahu wataala, wanda tun a karan farko wato ya haɗo da wannan manual na rayuwa tare da saukar da ɗan Adam a bayan ƙasa. Kuma da zarar ba zai zai ci gaba da haka, to barna zai yi tai, domin izza ce za ta rika kama shi koyaushe. Idza khila lahu taqillaha akhadhathu al-izzatu bil ism fasbuhu jahannam wa la bi'sa al-mihad. To wannan shine Allah subhanahu wataala ya sifanta shi da cewa annas man yujibu qawlu fil hayati ad-dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbi وهو على الدل الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحث والنسل والله لا يحب الفساد. الله تي إذا نبى دبى يشجع واتويا كما هنيا إن تفي أبا ينكسى زي تياه برناني أبا ينكسى زي تبرناني زي تلالة تكومي نلا يوا سعى في الأرض ليفسد فيها سعى ينسى duk wani motsinsa da faɗi tashinsa da kazar-kazar dinsa, in ka tsaya ka kalla sai gabarna ce kawai ke. Sa'a fil ardi sai ce liyufsida fiha wa yuhlika al-harsa wan nasl. Al-hars shi duk abin da ya shafi nan amfani, wato kayan amfanin gona, wanda wannan yana wato wakiltar dukkan wani tattalin arziki. To a kayan amfanin gona a nan ramzi ne da yake ishara zuwa ga dukkan wani abu da ya shafi tattalin arziki, domin abin da yake jigo a rayuwar ɗan Adam shi ne abincinsa. Buƙatar abinci ita ce tafi kowace buƙata, wato zama larura a rayuwar ɗan Adam. yana da bukatu daban-daban dan adam yana da bukatar yayi magana yayi ci yana da bukatar yayi magana yana da bukatar yayi saurara yana da bukatar yanci yana da bukatar tufafi yana da amma bukatar ci wannan tafi kowace abin da zai iya bada dukiyarsa dan ya samu abin da zai ci zai iya sarrafa da yancin sa da karamar sa da mutuncin sa dan ya samu abin da zai ci shi wata larura ce dan adam ba zai iya wadatuwa ga barinta ba shi yasa ita ce farkon garizar da Allah subhanahu wataala yake dasa wa dan adam daga zuwan sa duniya sauran abubuwa za ka ga wata sha'awa sai kaga sai daga baya amma garizar ci dan adam yana faduwa duniya zai yaro jariri da an haife shi zai fara laluban nonon mahaifiyarsa ya kama yana da yi ba shi mama kuma ba sai an koya masa ba saboda wannan gariza ce wacce take larura a rayuwa dole sai da ita to saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya faɗi abin da ya shafi amfanin gona abin da ake samu abinci da sauransu ya ce to in ya juya baya ya tafi saboda rashin tsoron Allah a cikin zuciyarsa da izzar da yake ji da ita zai bata duk wani abu da tattalin arziki sannan wayuhlikal harsa wan nasl sannan abin da ya shafi annasl annasl shine abin da ya shafi hayayyafa da dabbobi da rayuka na dan adam da waye duk sun shiga karkashin annasl saboda haka abin da ya shafi amfanin gona da abin da ya shafi dabbobi da a ciki ake samun nama ake samun nono ake samun wasu abubuwa na duk zai ta kokarin ga ya lalata haka nan annasl rayuka zai iya wato shiga cikin wasu hidindimu da wasu harkoki wanda za su salwantar da rayuka ta hanyar tada tarzoma ta hanyar ya wato kunna wutar yaki da zai kawo mace-macen dan adam da sauransu to wanda duka abin da ya ja masa shi ne rashin wannan takawar da ya rasa a cikin zuciyarsa ma'ana alakarsa da ta yanki tsakanin shi da ubangijinsa shi da qila lahu taqilla akhadathu al-izzatu bil-ism saboda ba maganar takawa tsoron Allah ba maganar tuna Allah a cikin zuciyarsa saboda ubangiji subhanahu wataala kace shi Allah baya san barna yace wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku bata kada ku yi barna a bayan kasa bayan an gyara ta Allah subhanahu wataala ya gyara kasa ya samar da dukkan wani arziki da dan adam yake bukata a cikin kasa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam duka abin da dan adam yake bukata ya ci ya sha na arziki ubangiji ya sa masa su a cikin kasa to barna a bayan kasa barna a barra a kasa bayan gyaranta da Allah ya subhanahu wataala ko bayan aiko da annabawa da aka yi suka zo da shari'a suka karantar da al'ummomin su har zuwa annabin karshe sallallahu alaihi wasallam da abin da yazo da shi ne shari'a to barna a bayan kasa shine a zo da wasu abubuwa da suka ci karo da abin da annabawa suka zo da shi da kuma abin da zai bata arzikin da Allah ya aje wa dan adam ya nemi ya ci daga abin da Allah ya aje masa a bayan kasa wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a shine ya halatta muku duk abin da yake cikin kasa والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هكا أبنجي يا سيا ودن أدم أرزي كنسا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين تولن أدم إن يلالاتي توفزي شغب مرناني أبا ينكسا يلالاتا ومتاني الدين سوء da koyarwa kyakkyawa da annabawa suka zo da ita ya lalata kyakkyawar dabi'u ya sanya shamaki tsakanin mutane da shiriyar Allah subhanahu wataala ya kokarin ya ga ya bice duk wani haske da annabawa suka haskaka rayuwar dan adam da shi sannan kuma ya ci gaba da yada barna a bayan kasa ta hanyar zalunci da rashin gaskiya da cin amana to babu kuma abinda zai dawo yayi wa dan adam linzami ya dawo ya zama sahihi to ko sai an dawo da shi kan wannan koyarwar da Ubangiji subhanahu wataala ya aika annaba da ita shi yasa aikin da annabawa suka bari aiki ne wanda mai dorewa matukar dan adam yana ana so a ji dadi to sai aikin annaba ya ci gaba ta hanyar magadan da suka bari to wannan zai so barna a bayan kasa ba zai so waɗannan masu kokarin tabbatar da abin da annaba suka zo da shi su ci gaba da aikin su ba zai kokarin ya ga ya lalata su yasa yanzu muke ganin ba a wani guri ba a duk duniya yanzu kokarin da masu kokarin yada barna a bayan kasa suke yi shine su ga sun zubar da mutunci da haiba da daraja ta malamai masu kira zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda ya zanto babu wani wanda zai tsaya gaban masu barna don ya ce da su wannan abin da suke ba daidai bane ya zama na gaba daya an samu wani fage wanda yake a share a gaban su su yi ta abin da suka ga dama saboda haka a takaice dabi'u da dan adam Allah ya sifanta shi da su za mu ga cewa dabi'u ne yawancin su za ka ga cewa ba dabi'u ne masu kyau ba dabi'u ne waɗanda suke ana buƙatar dan adam ya yaƙi zuciyarsa don ya kauce musu to wannan yaƙin zuciyar da zai yi ya raba ta da waɗannan dabi'un shine bautar da Allah subhanahu wataala ya dora masa ita ce amana da ya dora masa ce inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha sama da kasa da duwar wasu suka ce ba za su iya dauka ba dan adam ce ya ji ya gani to wannan amanar ita ce yadda zai yaƙi zuciyarsa ya ga cewa ya rike shiriya ya kauce ya wanke zuciyarsa daga waɗancan ne shine abinda Allah ya ce wa nafsin wa ma sawaha fa alhamha fujuraha wa taqwaha Allah ya halicci dan adam ya halicce shi ya kinsa masa fajircinsa da takawarsa saboda haka ubangiji ya ba shi damar zai iya yakar abin da yake mara kyau tattare da shi zai iya wanke zuciyar shi daga dattin da yake mara kyau ya zama dan adam wanda yake miƙaƙƙe wanda yake bin hanyar Allah subhanahu wataala yadda ta dace haka a koyaushe sai mu rungumi koyarwar annabawa mu rungumi koyarwar littafi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mun koyar da ƴaƴanmu da yaranmu masu taso an ba su tarbiya in ba haka ba to za su zama cikin waɗanda sai dai su yada barna a bayan kasa su yi barna a bayan kasa ta yadda kuma rayuwa ba za ta yi a haka ba Allah ya sa mu dace
to an suma yin malalla isa ka da alkhairi to tunda mutum farko ayyuka su daga wanda yake cewa malam shi ya kasance idan ya sanci kuɗi baya ba da cigiya duba da cewa a hanya shi yakan sanci kuɗin yace wanda mutum sai yayi kamar ya bar kuɗin sai ya tuna cewa wata kalma wasu su dauka su yi amfani da shi shine ke tambayar shi malam hakan da yake yi daidai ne
to ta zai zama daidai bayan cewa kai zaka ga abu ya abin nan to bai halatta ka dauka sai in zaka yi cigiya sai za ka yi cikiya in ka zai ka ɗauka ba ka cikiya ma'ana ka zama mai ɗaukan kayan mutane kana ci ba bisa haƙƙi ba ka ce in ka bari wani zai ɗauka to shi kenan kai sai ka ci saboda sai ka ci ba bisa haƙƙi ba saboda wannan shi zai iya cinyawa ba bisa haƙƙi ba wannan abin da kai ba daidai kai ba za ka in ka ga abin da kake ganin ba za ka iya cikiya ba to ka ɗauka kuma ka ɗauka to haƙƙi ne a kanka wajibi ne a kanka ka yi cikiyar wannan mai abu a musamman in abu ne wanda yake da daraja yake da kiba yake da yawa ba wani dan abu wanda yake dan gangani ba sai ka tsanci 1,000, 2,000 wannan ba za ka je ka ci ta cikiya wannan amma ka tsanci 50,000, 100,000 abin da ya kai wani amount wanda yake da kauri to ya kamata ka yi cikiya a inda ka tsance shi dan watakila ka samu mai abun ka mayar masa da kayansa wannan shi ne abin da ke wajibi a kanka
nan to sai wannan yake cewa malam wata dattijuwa ce ba ta da lafiya ko ba za ta yi azumi ba ko ba ta da abin da za ta ciyar sannan yaranta da suke gidan aure su ma ba su da shi dan haka ba su ma suna bukata shi ne ke tambayar da Allah malami ne ne mafita
ai to abin da mutum ba zai iya yi ba ba shi da duk wata dama ta yi abinda aka dora masa abin ya tsare da kansa Allah subhanahu wataala yana cewa fattaqullaha mastata'tum ku bi dokokin Allah gurgurdan iya ku yadda za ku iya abinda duk ya fita daga karkashin ikonka ba ka da iko a kansa ba za ta iya azumi ba ba ta da abinda za ta ciyar ba wani wanda zai iya taimaka mata da abinda za ta ciyar shikenan ko ma tana da abin da zata ciyar din ita tana da bukatar sa shikenan sai ta amfani da shi ba za a ce tana da bukatar sa ba sai ta ciyar ko da ita tana da bukata a la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa rai sai abin da zai iya sai abin da yake karkashin istita'arsa abin da duk ba za ka iya ba to ya faɗi daga kanka wannan doka ce ko ce ka'ida ce ta shari'a wanda tana shiga duka wani babi na ibada na komai ma duk abin da ya fita daga istita'ar dan adam to Allah baya dora masa shi ya sauka daga kansa saboda in ba ta da abin da za ta ciyar ko tana da shi ba amma bukatar ta daidai bukatar ta ne shikenan sai ta yi amfani da shi wannan kuma ya sare da kanta azumin ya sare da kanta da ciyarwa
to sai wannan tambayar ta kuma take cewa malam menene hukuncin mijin da ya saki matarsa saki uku lokaci guda kuma tana dauke da juna biyu
to juna biyu wanda baya hana saki shi juna biyu dan mace tana da juna biyu baya hana saki ta daman ana sakin mace ne saki na sunna bayan ta yi tsarki wato ta yi al'ada ta yi wanka ko mijinta bai kusance ta ba a wannan tsarkin ko kuma tana da ciki cikinta ya bayyana an gano cewa tana da ciki to a lokacin ya halatta mijinta in baya buƙatar zama da ita ya sake ta wannan shine saki na sunna sannan ya saki ɗaya ba ya saki biyu uku a haɗa ba wannan shine sakin sunna don haka saki da ciki ba matsala ba ne tunda cikin ya bayyana sai cikin sani shi yasa aka ce in ta tashi idda shi ne ta haife abin da yake cikinta ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna yace ajalin wato iddar masu ciki shi ne su haife abin da yake cikinta kaga inda sakin bai yi ba ba za a zo ana mahu ba wato hukuncin abin nan ba saboda ka dan tana da ciki wanda duk ba baya sake ta saki uku gaba daya to wannan shine malamai aka samu sabani da yawa dai daga cikin jumhurin malamai duk ba maza ba hudu sun tafi akan cewa duk wanda ya saki guda biyu uku a kalma daya ko a lokaci daya duk ya bi shi ya lazubce shi wato saki uku din duka sun tabbata don haka mutumin da ya ce wa matarsa na sake ki saki uku ko ce na sake ki har sau uku to wannan sakin kukun duk ya tabbata a yadda yake a duka mazhabobi cikin malamai kuma akwai wanda suke ganin a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam saki uku a kalma daya ko a majalisi daya a daya yake haka nan lokacin sayyidina abubakar halifancinsa haka nan shekara biyu ta farko ta sayyidina umar shi ma haka aka tafi sai daga baya da mutane suka riga wasa da sakin sai mutum ya zo ce na sake ki saki dari na sake ki saki dubu ya bai da tsamai da sakin abun wasa sai na umar ya ce to duk wanda ya saki ko nawa ne za mu lazumta masa wannan saki sai a dauki na shari'a uku ne dai baya wuce uku ka ce dari to an dauki uku an bar maka 97 kasarin da kai sashi amma dai mun dau uku din da namu uku aka ce to wannan daga nan kuma sauran malamai sai suka tafi akan wannan ijtihadi da sayyidina Umar dan ya zanto ta'ziri horo ga waɗanda suke wasa da saki sai ya zanto duka littattafan mazhabobi guda hudu sun ta tabbatar da wannan hukunci da sayyidina Umar yayi saboda yayi shi lokacin sahabbai duk suna nan kuma a samu wani wanda ya ja da shi akan wannan bai ce bai yi ba amma wancan hadisin na Ibn Abbas hadisi ne sahihi yana cikin sahih Muslim to wasu sukan ce idan ya zanto ba wai mutum ne da aka san shi da irin wannan gatsalin ba da wasa da saki wani tsautsayi ko rudin shi dan ko fushi ko wani abu ga kuma watakila iyali da matarsa sun dade an hayayyafa kuma aka samu wannan to suka ce a dauko wancan hukunci wanda daman shi aka sani lokacin annabi da lokacin sayyidina Abubakar da shekara biyu ta sayyidina Umar a yi masa fatawa da ita amma wanda aka sani yana wasa da sakin to sai a bar shi akan wannan horon da sayyidina Umar ne saboda kai ta wata matsala ce da aka samu sabani tsakanin malamai akan ta amma maganar ciki wannan kamar amma dai da cewa tana da ciki wannan duka ba hana sakinta
kisiyone shi kuma yake tambaya malam menene hukuncin matar da take zuwa masallacin juma'a kuma ko kuma tayi azumin nafila ba tare da ta sanar da mijinta ba
wannan tana saban Allah tana yin da'a ne tare da saban Allah zuwa masallaci wacce ta je masallaci tayi sallah ko tayi azumin nafila da'a ce ga Allah ana son mutum yayi kiyaye sallah da cewa ita mace an fi son ta yi sallah a gidanta ya fi lada a gurin Allah wa biyutuhunna khairul lahunna inji annabi sallallahu alaihi wasallam gidajensu za fi musu alkhairi amma ba a hana su su je masallaci in suna da bukata wataƙila sallar a masallaci a wurinta ta fi samun khushu'i ta fi samun nutsuwa ta fi kuma kiyaye sallar a lokacin tafiya da idan tana zaune a gida to wannan yasa take tafiya masallaci to amma dole sai da izinin miji ake fita saboda fitar ba ta zama mata wajibi ba sai da izinin miji haka nan azumin nafila bai zama mata wajibi sai da izinin miji shi yasa aka ce kada mace ta yi nafi azumin na ta dau azumin nafila mijinta yana gari ba tare da ta nemi izinin sa ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada baya halatta ga mace ta yi imani da Allah da ranar lahira ta yi dau azumin nafila alhalin mijinta yana nan sai da izininsa saboda kila a cikin wannan lokacin zai iya bukatar ta yanzu so tana azumi kaga ko dai yaji nauyin kariya mata azuminta sannan kuma shi ya shiga wata damuwa ko kuma kai ga kariya mata azumi wanda kuma ba a san a dau abu a lalata shi ce wala tubtilu a'malakum kan ku lalata ayyukanku saboda ka aka ce tutun farko ba in za ta yi ta gaya masa ya san cewa tana azumi saboda ka tana da'a ne a nan in ta neman izininsa ta wajen fita ta ke neman izininsa wajen daukan azumin nafila to da'a take amma tare da samu tare da samun Allah wanda haka ba bai dace ba ba bai kamata ba
to sai mai tambaya na gaba yake ce assalamu alaikum yace tambaya sai ta ce irin mutanen da suke da halitta kala biyu ta wato mata maza shin su ma mallan suna cikin tsinuwa da Allah yayi akan namijin da ya shigar mace ko namijin da ya shigar mata kenan ko kuma mace da ta shigar maza menene hukuncin su
to su wasu wannan halitta kan samu wani halittar namiji da take rinjaye tare da shi duk da cewa yana da al'aura irin ta mata yana ta maza to amma kuma da ta mazan yake komai sannan munonuka ba su fito masa ba kaga ya fi karkata zuwa ga namiji to wannan hukuncin sa hukuncin namiji don haka ba zai sa kayan mata ba zai shigar mata ba za a bar shi ya shiga cikin mata ba saboda koda yana da halitta ta mata da wani bangare amma bangaren mazakutan nashi ya fi ƙarfi to wannan namiji ne haka nan akwai da ita kuma macen bangaren matancin nata ya fi ƙarfi saboda haka da al'auran mace take amfani wajen bawali sannan da shi dan lolo ya fito mata sannan muryarta ma ta gaggawa irin ta mata ɗabi'unta ma da karerewa da waye duka irin na mace mama ya fito mata da sauran su kaga wannan duk da tana da al'aura irin ta namiji amma kuma ta karkata zuwa ga mace ne to kaga wannan hukuncin mace ko gado za ba ta kasan namiji mace ne kuma ba za a batta ta kadaita da wani namiji ba da sauran su wanda ake samun matsala a cikin sirri mushkil wanda yana da wannan kuma sannan yana amfani wani lokaci da nan wani lokaci da nan saboda shi ne ake cewa mai rikitarwa to sai duk hukunce sa a cikin rikici yake
to sai ne ke tambayar malam menene hukuncin mutumin da ya sayi robot a wani kamfanin da ke can kasar Amurka sai ake ba da robotin idan yayi aiki sai a turo masa da kuɗi
to idan robot din aikin da yake yi musulunci ya yi da aikin yake karɓar kuɗin robot ɗin sa babu komai kayan sa ne aka yi amfani da shi aka biya shi amma ya san aikin mai robot ɗin yake yi ya zama an kai shi gidan giya yana raba giya ne ana turo maka kuɗin to kaga abinda yake yi laifi ne gurin da ake laifi ne ake amfani da shi kai ka sai abin ake su yake ake amfani da shi wajen sarrafa giya abin nan to wannan baya halatta sau da aka kasan wani aiki za a sa shi dole ya zanto aikin da za a sa robot din ya halatta kai a matsayin ka na musulmi kai aiki to dan yayi aiki an biya ka kudin ka ba babu wani abu.
To ne ke tambaya cewa mallam menene hukuncin wanda yayi sallah babu alwala amma da mantuwa kuma yana cikin yin sallar wani ya bi shi jami bai tuna ba sai a raka'ar karshe
sai ya janye shi wancan da ya bi shi jami ya karasa sallarsa sallarsa ta cika ta yi shi kuma ya dawo ya yi alwala ya sake kalla daga farko. So idan mamu ya bi liman wani abu ya samu liman ko ya tabbata liman baya da alwala misali mamu ya bi liman an yi raka'a biyu liman ya gano cewa yana da jaraba a jikinsa sai ya janye shi kuma mamu zai ci gaba da sallah daga nan. Idan jam'i ne ake da wasu a tura wani ya karasa sallah ko kuma kowa ya karasa sallarsa shi kadai sallar su da suka yi ta yi ko da shi bai da alwala amma su sun bi shi ne suna da kudirin cewa shi mai alwala ne a bisa asali saboda sallar su ba ta da matsala ko an gama sallah ba an gama sallah sai limai ce kai na faza ta cewa ina da alwala ashe na manta na zagaya wallahi na yi sallar nan fa da ku ba ni da alwala to ba abinda zai sa su tashi saki sallah su sallar su ta riga ta yi ta wuce saboda su sun bi mai alwala ne a tuna a aqidarsu saboda ka ba su saki sallar su ba amma shi zai saki sallah shi zai tashi je ya saki alwala ya saki sallah.
To mallam game da batun kasuwanci da yaran zamana ta samun tambayoyi wani ke cewa su suna sana'a ne irin ta hada kujeru wato furnitures kenan yace a wasu lokutan suna buga kujerun su aji a zo a siya yace wani lokacin kuma idan mutum ya zo bai ga irin waɗanda yake so a wurin ba sai su nuna masa kalolin a hotuna sai ya zabi waɗanda yake so sai a gaya masa kuɗin su sai ya biya sannan za su je da kuɗin su su siyo kayan aiki su buga masa yace amma fa anan cikin kuɗin suke fadin har ribar kujerun nasu da kuma kuɗin aikin su shine ke tambaya shin hakan da suke yi su ya halatta
akwai abin da ake kira aqdu istisna aqdu istisna wato ayi aqadi yarjejeniya ta zaka kera mun abu kaza wannan ya halatta mutum ya yarjejeniya ga wani wanda yake sana'ar kera wani abu babu abun a kasa sai ya jinga da shi ga ya masa ga abin da yake so iri kaza ya bashi sifarsa ya fahimci me yake bukata shi kuma ya zo ya yi amfani da kayansa ya yi amfani da kayayyakinsa ya yi masa wannan abun shi kuma ya biya shi yana iya bashi wani abu daga cikin kudin yana iya bari sai an gama ya biya shi suna iya sawa abun ajali zan zo in karba bayan sati daya ko bayan wata daya duk zai yiwu wannan duk malamai da yawa sun ce wannan ya halatta shi ne suke kira aqdu istisna amma kada ya kasance da kayansa zai masa amfani ba wai ya karbi kudinsa ba sannan zai sai kayan da zai amfani da su a ya zama yana da kayan da zai masa amfani da su in kuma da kudinsa zai sayo kayan da zai masa abin to sai gaya masa ga kudin kayan kaza 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 ne wannan za mu je da kai a saya ni kuma zan yi baka akan kaza haka ya kamata amma shi aka rasu sun zai da abinda kayayyakin da suke nashi ne ila iyaka kawai sun yi jinga za ka biya ka za ka baka je gurin mai walda kana son ya maka kofa ce ga kofa ga irin ta ga irin da nake so kenan shi mai walda yana da karafunan sai yana da kaza yana da kaza kuma a kai za ka so karafunan shi zai yi to sakanan sai a rubuta su kayan da ake bukata ce to ku kudin wani kudin su a biya su in an samu ragi a da maka da ragin an samu kari ka kara a siyo wannan shi daban kai ka biya shi kudin kiran ne kawai amma wannan ga biya shi kudin ne gaba daya shi kuma shi zai nemo kayayyakin da zai maka amma ba ya zama na kai za ka sai kayan ba kuma sannan ya kara wani kudi akan kayan sai bayan kuma ribar abinda zai samu na aikinsa.
Ita ma wannan dai akan hakan ne ita kuma take cewa mahaifiyarta ce tana yin yaji na siyarwa to sai ya kasance akan zo ana son yajin amma kuma babu ko ba ta da kuɗin da za ta yi a lokacin tace to akan turo mata da adadin kuɗin da ake so ta yi sai ta sayi ta sayi kayan yajin ta hada ta auna musu na kuɗin da aka turo mata a bisa yadda ita ma za ta samu riba sai dake tambayar malam shin hakan ita ma haramun din ne ko kuwa dai
ba za ta yi haka ba in ba ta da yajin ta je ta so yajin ta zo ta yi ta sayar musu ko kuma a'a ita hadin yajin ta iya ba ta da kayan yajin to ba ta kudin sayo yajin ta hada musu ta su biya ta kudin hadin ta amma ta karbi kudin su ta so yaji sannan ciki ta yi ba ta ba su sauran ta sayar wannan ba daidai bane yake cewa ko ta ce bashi ko ta tuta to ba a hada ciniki da bashi lokaci guda yace ka karbi kudi bashi kuma kudin nan a matsayin wani abu aka saya ba zai yi wani akadi guda biyu shi bashi akadi ne mai zaman kansa shi ba ciniki ne akadi ne mai zakaro zai lokaci guda duka ce ka gwa masu sai dai in ga musu zakai to ni harkar nan da nake yanzu gaskiya ba ni da jari in za ku bani bashin jari zan yi ya so in dai kira biya ku da yajin da nayi idan na abin to wannan kaga sun ranta masa kuma sun faɗa abin da zasu zai fita ta biya su da shi wannan babu laifi amma ta ce ka ga kuɗi ta so yaji ta yi kaza kuma a ciki ta basu ta ce ga na kuɗin ku ba daidai ba ne
to sai ne ki tambaya malam mutum ne ake bashi ajiyar kuɗin da ake tarawa na taimako a makaranta to sai ya bar makarantar amma bai maida musu da dukkanin kuɗin ajiyar ba shi da ko sanje da suke hannunsa na kuɗaɗen kuma ya kusan shekara biyar da gama wannan makarantar shi ne ke tambaya malam shin yanzu zai iya sa kuɗin a sadakar masallaci ko kuwa lallai sai dai ya maida wa su waɗancan masu makarantar da aka bayar saboda su
wannan bai kyauta ba a ƙa'idar musulunci aka baka amana kamar yarwa da masu amana nan amanarsu إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أكأناتي ألا أنا أمرتركم كما يرد أمانوني زوى غماسو إتا سوراك أماناتي ألا أكدنك أهننك أمارا كتاشي لتفل إتا كما كان أصدرم كذلك كيت ونقولي واندباسوني أهلها ألا تشاء إلى أهلها أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أهل الأمانات كما يرد ماسو أمانا كاينسو saboda kaga in zaka mayarwa da masu wannan amanar kayan su ba baka wata makaranta zai ka bada sadaka ba ko ka kai masallaci ba na masallaci bane ba na wannan makarantar zaka yi na wadancan ne da suka baka amana saboda sai ka mayar musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addil amanata ila man itamanak ka mayar da amana ga wanda ya baka amana saboda su waye suka baka amana makarantar da zaka ke can kake karatu ko kake karantarwa yanzu kamar gulun to kamar musu da amana su
to sai mai tambayar ita kuma take ta malam shin ya halatta mace mai takaba ta rika amfani da shafukan sada zumunta irin su WhatsApp Facebook da sauransu
eh zai hana ga abin da zai hana inda alheri za ta yi a ciki ba gulma ba ba rashin gaskiya ba ba tsara ba ba ta rika fito da hotunan ta ba tana sawa tana kwalliya tana nuna kanta wannan indai ba wannan za ta yi ba idan ta aika sako misali ko malama ce mai dan wa'azi ta rubuta wani abu na wa'azi ko ta yi voice ta na fadakarwa ta sa duk babu wani abu ka hana mace idan tana takaba ta yi magana da wasu ba ko wasu yi magana da ita duk ba hana wannan ba wanda aka hana ta shi ne ta yi kwalliya ta taba kwalliya aka hana ta ta fita wadda ba ta larura ba ce za ta je barka za ta je dubiya za ta je ziyara wanda duka an hana ta amma fita ta larura ma in ta kama ta za ta je asibiti ba ta da lafiya wanda duk babu laifi
to sanin take tambaya cewar tana bukatar karin bayani game da kaulin da ke cewa lokutan biki ya halatta mata su saka kida kuma su yi rawa
a kowane kida ba abinda aka ce mata su yi amfani shi ne dundufa ai da ya bada dundufa a wajen biki na mata yana daga cikin ilalun nikah wato sanar da an yi aure wanda da wanda sun yi aure yana daga cikin hanyar sanar da mutane shi ne irin wannan din musulunci bai hana su ba a junansu su buga dundufa a rera wasu waƙoƙi wanda cikinsu babu batsa babu rashin kunya babu wasu abubuwa waɗanda suke sun saba wa al'ada al'adu masu kyau a cikinsu waƙoƙi ne wanda ko ake yaban mijin ake yaban matar 'yan uwanta iyalanta danginta waye waye duk wannan babu laifi amma yanzu to ba ta kudi dai ne ba ta kudi dai da tsakanin maza da mata azuba da miji fito da mace suna rawa ba bana duk ba halatta haka nan ba dauko wasu waƙoƙi ba wanda suke suna dauke da wasu kalmomi wanda suke wato karkartar kunya wanda mutum mai kunya ba zai so yaji ana fadar su ba wanda duk ba halatta saboda abinda aka halatta shine ad-darbu bid-dufuf wato kada dindufa shi yasa wasu malamai suka ce ko ganga ce ma ba ya halatta bare a dauko DJ ayyuwa wannan duk an wuce iyaka ba a dauko mata masu kidan kwariya wanda duk babu laifi ya zan a junan su su mata suke abin ba tare da maza a wurin ba.
Sai shi kuma yake tambaya yake cewa malam iyayen mutum ne ba su da karfi shi kuma yana da buƙatar aure ta yadda yana tsoron fadawa cikin fitina kuma samun shi kai yayi wato ya kula da duka abubuwan biyu ba ma'ana kulawa da iyayen nasa da kuma batun auren shi yake tambayar wanne ne ya zama wajibi ya gabatar.
Yana tsoron fadawa cikin saban Allah ba zai ƙin aure ba saboda iyayensa shi yake kula da cinsu da shansu. Iyayen auren ma Allah sai taimaka masa ce Allah ya ce in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi in sun kasance ba su da shi sai Allah ya wadatar da su daga falalarsa saboda haka in har ka batsu da wannan fitira ce ko ce gariza ce da Allah ya dasa a cikin dan adam ta sha'awa saboda haka ba za a ce tunda da iyayenka kana kula da su ba haramun ne ko bai halatta kai aure ba ko kuma kai aure ba za ka iya rike iyayenka da matarka ba bai kamata ba mutum ya yi wa kansa wannan zaton ba dai har yana da abin da zai auren to ya auren zai ga yadda Allah kuma zai buɗa masa ya kula da iyayen nasa kuma ya kula da matarsa.
To sai shi kuma yake cewa malam idan iyayen mutum suka hana shi neman kuɗi ko kuma suka ce sai dai ya sana'a kaza kuma sana'ar ta gagara samuwa ko baya samun biyan bukata da ita wannan sana'ar da su suke so shin dole ne ya musu biyayya a kan wannan?
Duk abin da yake ma'ruf ne wato abu ne mai kyau ana yi wa iyaye biyayya a kansa abin da ba shi da kyau ko wanda zai cutar to ba a biyayya a kan abin da zai cutar. Musulunci ana son dukkan abin mai cutarwa a kawar da shi da dararu yuzal ce la darara wala dirar malamai suka ɗauki ka'ida daga wannan hadisi ce dararu yuzal duk wani abin da zai cutar ƙoƙarin kawar da shi ake yi ba a bari shi sannan alharaju marfu'un min hadhihi duk wani abu da zai sa mutum cikin kunci to Allah bai sa masa shi a cikin addini ba. Idan ya zanto nasihar iyayen da faɗakarwa iyayen nasiha ce da ke kan hanya mai kyau ce to shi ɗan ya yi musu biyayya a nan zai ga albarkar abinda suke nuna masa cikin sana'o'in da yake cewa zai yi sun ga wannan sana'ar za ta fi masa saboda dalili kaza 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 shi kuma wacce yake cewa zai yi sun hango masa matsaloli a cikinta iri kaza iri kaza to ya haƙura ya musu biyayya a wannan zai ga alheri da ya tsarkake niyyarsa. Amma in ya zanto inda suke karkata shi ya zama akwai cutarwa gare shi ko wani abu ne wanda bai dace da shi ba to a nan ba a lazumta masa sai ya musu biyayya a kan wannan ba ko da zai cutu sai ƙoƙari ya gaya musu magana mai daɗi ya gaya musu magana mai taushi da ƙoƙarin kyautata musu fiye da yadda da yake ba kyautata musu don ya samu yardarsu. Wannan shi ne abin da ba wai a yi baran-baran ba tunda dai kun ce kaza ne ko ba za a yi baran-baran a ko da sun gaya masa magana mai kaushi shi ya faɗi mai laushi har a kai ga samun yadda ake so.
Da sanin shi kuma yake cewa malam idan yana yin sallah yana yawan tunani a cikin sallar shi ne ke tambayar menene matsayin sallar ta
ya danganta idan wato gaba ɗaya bai tafi ya shiɗe duka ya manta sallah yake yi ba gaba ɗaya har ya gama sallar bai san me ya yi ba inda yana da hannun hankalinsa ya tafi ya dawo yana sanin abin da yake yi na sallah wanda sallarsa ta yi ta talabu wata kolon wala ta karbu salata wata sutar hata talabu wata kolona sai ka san me kake faɗa in ka san me kake yi illa iyaka da hankalinka yana dan fusga yayi walwali amma daga baya ka fahimci sallah kake yi ka ci gaba da sallar ka sallar ka tayi gurgurdan kuma yana zuciyarka ta samu nutsuwa a cikin sallar gurgurdan yadda ladan ka zai samu in ka samu nutsuwa a cikin sallah 100 bisa 100 ladan ka yazo 100 bisa 100 90 ka samu yazo 90 bisa 100 80 70 60 50 40 gurgurdan yadda nutsuwarka ta kasance a cikin sallah gurgurdan yadda zaka fita da ladanka har a iya samu wanda zai fita ma ba ko lada ko daya idan ya zanto gaba daya sallar suna ne kawai yana sallah amma har ya gama bai san ba meye ba
to mallan Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ga karshen shirin a wannan rana sai kuma za ku yi kuma da dina ku sakonnin tambayoyin ta yin aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0706 4 0 4 5 5 ko kuma ta adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da kidandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jelle MOON babban malami a sangar na tsaron shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Ana tsaye da sassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.